Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan dare naku. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha Tusule muka dawo muku da wani shiri namu a wannan dare naku na yau Laraba 29 ga watan Janairu na shekara ta 2020. A cikin shirin namu za ku ji irin kiran da majalisar wakilan Najeriya ke yi na ganin an kawo ƙarshen ta'addanci a daukacin ƙasar. ‘Yan Najeriya kuwa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu, mabambantan ra'ayoyinsu dangane da kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Idan kuma Allah ya ba mu iko, za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai waɗanne matakai kuke ganin suka kamata mahukunta su ɗauka don daƙile cuta ‘yar China da kuma lasa fiba? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran duniya. A yau Laraba ne aka fara kwashe 'yan wasu ƙasashen waje daga China yayin da Amurka ke tunanin za ta hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu. Rahotanni sun ce hukumomin fadar White House sun faɗa wa shugabannin kamfanonin jiragen saman Amurka a wani taro a jiya Talata cewa wannan gwamnati bata yanke hukunci ba tukun kan ko za ta hana ko akasin haka, amma dai tana ci gaba da sa ido akan al'amura da yadda suke faruwa. Yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai a yau Laraba akan ko za a hana tashin jirage zuwa China, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ma'aikatar cikin gida na binciken irin hatsarin da matafiya za su game da shi. Ya kuma ce muna bibiyan al'amura akai-akai, sa'a bayan sa'a. To a halin da ake ciki kuma ƙasashen Afirka na ɗaukan matakai akan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun ɓullar cutar coronavirus a nahiyar, yayin da dangantakar harkokin tattalin arzikin ƙasa da kuma tafiye-tafiye ke ƙaruwa tsakanin ƙasashen Afirka da China. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne ƙasashen su shirya ɗaukar matakan jinya da kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar. A jiya Talata ƙasar Habasha ta sanar da cewa ta keɓe wasu ɗaliban ƙasar su uku da kuma wani ɗalibin ƙasar China guda ɗaya da suka dawo daga wata jami'a da ke Wuhan a China. An tsayar da ɗaliban ne a lokacin wani binciken tantancewa a tashar jiragen saman ƙasar. A lokacin ne aka gano suna nuna alamun rashin lafiya ciki har da tari da mura. Dr. Munir Kasa, shugaban ma'aikatar lafiyar Habasha, ya ce ƙasar tana yunkurin aniyar zaman da shirin ko ta kwana. Tun daga farko watan Janairu, gwamnatin ƙasar ta tuntuɓi hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin China akan halin da ake ciki. Kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne sanatocin Amurka 100 wanda suka dunkule a matsayin masu taya alkali yanke hukunci a sauraron ba sun tsige shugaban Amurka Donald Trump za su samu damar yi wa 'yan majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban Trump tambayoyi. Sanatoci 'yan Republican da Democrats za su je ɗaya bayan ɗaya ne don miƙa tambayoyinsu a rubuce ga alƙalin alƙalai mai shari'a John Roberts, wanda zai karanto a matsayinsa na mai jagoranta wannan shari'a. Wannan zaman karɓar tambayoyi zai ɗau sa'o'i 16 ne a cikin kwanaki biyu kafin a yi zaman tafka muhawara akan ko a kira mashahuran shaidu ciki har da tsohon mai baiwa Trump shawara akan harkar tsaro, wato John Bolton. Shaidar Bolton na da muhimmanci kwarai, yayin da bayanai daga littafin da ya wallafa ya nuna cewa Trump ya fada masa cewa ya dakatar da bada kudin dalar Amurka wajen miliyan 391 tallafin soji ga Ukraine har sai shugaban kasar ta Ukraine ya sanar da binciken da ya gabatar akan wanda zai kalubalance shi wato tsohon shugaban mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Sai dai Senator Ron Rowe na jami'ar na jam'iyyar Republican ya kwatanta Bolton kamar haka a zaman da aka yi a baya a majalisa.
John Bolton is a disgruntled, very angry, fired employee who now stands to make millions of dollars with testimony.
John Bolton kwararren ma'aikaci ne dake cike da fushi wanda zai samu miliyoyi kudade idan aka kira shi a matsayin shaida. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce mayakan kungiyar ISIS a yawancin lokuta ba a yi musu shari'a yadda ya kamata, kuma tsarin shari'ar kasar bai kai ka'idojin shari'ar tsarin shari'ar kasa da kasa ba. Rahoton ya ce ya zama dole waɗanda ke da alhakin aikata waɗannan mummunan ayyuka da ake aikatawa a fadin Iraki a hukunta su sosai. Rahoton ya kuma ce yana da muhimmanci ya yi wa waɗanda ake zargi da aikata laifuka shari'ar adalci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan majalisar wakilan Najeriya suka gabatar da wani kuduri da suka buƙaci manyan hafsoshin sojojin Najeriya da su yi murabus ko kuma a tsige su, wanda suka ce sun gaza kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Honorable Muhammad Tahir Munguno, mai tsawatarwa na majalisa, shi ya gabatar da wannan kuduri, ya kuma shaida mun dalilin su na kiran wannan akan waɗannan jami'an tsaron.
Dalilin da yasa muka sa wannan shawara shine da fari muna yabon su sojoji. Kafin wannan gwamnati ta zo, an san cewa local government karamar hukuma da yawa Boko Haram sun kwace su ne suke mulki a wajen. Amma da wannan gwamnatin ta zo ta kato wayannan yankunan gaba daya, yanzu haka suna karkashin mulkin Najeriya. Amma daga baya abubuwa sun fara koma baya. Me yasa suka fara koma baya? Yanzu haka hanyar da daga sauran jihohin Najeriya za ta shiga Maiduguri guda ɗaya ce kawai, wato shine Maiduguri, Damaturu, Kano, wanda har za ta kawo Kaduna har wasu wajaje a Najeriya. To wannan ita hanya kadai din ma yanzu mutane ba sa iya bi, saboda Boko Haram suna fita, suna sata mutane, suna tare hanya su kakkashe mutane, kuma suna samun cin galaba akan dakarun Najeriya.
Kuna ganin saukar su zai sa zai canza yanda ake ainihin kai komo kenan a yaki da ta'addanci?
Wannan kamar jarabawa ne. Mutum ka bashi aiki, in bai yi nasara ba, ya kamata ka canza salo, ka ga ko wani wanda zaka kawo sabbi za su iya su kawo wani ilimin su da kuma wani dabarar su wanda ba za su samu maganin abubuwan da yake faruwa. To wayannan yanzu yau suna kan wannan karagar nan mulki, yau ya kai shekara 5, kuma abu yana tabacewa, yana tabacewa, yana tabacewa. Da fari muka ce su yi murabus, in suka ki su yi murabus, shugaban kasa ya cire su, a samu a kawo wasu sabbi da mutanen Najeriya za su daga kama lidayin su, ko za a yi nasara ko ba za a yi nasara ba a wajen wannan yaki ba sasa.
Honorable, idan kana wannan maganar, ita gwamnatin tarayya kullum tana tinkaho tana cewar ita ta yaki Boko Haram, ta kawo ƙarshen Boko Haram. A makon da ya gabata, mai magana da yawun shugaban kasa Malam Garba Shehu ya tabbatar mana a nan cewar mutanen jihar Borno ba su da abin da za su ce illa su gode ma Allah saboda babu Boko Haram a jihar Borno. Wannan magana gaskiya ce?
akwai Boko Haram. Ai jiya wannan ma Boko Haram sun kawo farmaki a garin Damasak.
Abin da nake magana shine
ba su sati biyu ba sun kawo farmaki a Manguno har an kashe mutane an kashe sojoji. Saboda haka in aka ce ba Boko Haram gaba daya a Borno gaskiya ba gaskiya bane.
Maganar da shi Garba Shehu yake na cewar babu Boko Haram a jihar Borno ba gaskiya bane kenan.
Ba gaskiya bane akwai Boko Haram tun da jiya ma Boko Haram sun kawo farmaki zuwa Damasak.
Honorable Muhammad Tahir Manguno kenan. Mai wakiltar Borno ta gabas a jihar Maiduguri. Duk a cikin batun na tsaro, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi kalamai na cewa yana mamakin taɓarɓarewar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya samu zantawa da wasu 'yan Najeriya inda suka tattauna waɗannan matsalar waɗanda suke bayyana nasu fahimtar. Mansur Musa Jega da kuma Abdul Wahab Musa Garki suka wannan tattaunawar ga abinda kuma suke cewa.
Kwarai kuwa, hayyawa hawa yau dole ya yi mamaki, saboda na sha ji kuma na sha gani yadda shugabanni na gaskiya kullun suke alawaddai da ba a gaya ma shugaban kasa Buhari gaskiya. Ba a bari ya ga wani abu da ran shi zai ɓaci, ba a bari ya ga yadda al'amura suka lalace, ba a bari tana nan gudan mai yawa. To yau ya samu waɗanda da an san maganan nan za su zo su gaya mishi da ba a yadda suka gane shi ba. To duk lokacin da Allah ya kawo wa'adi kan al'amari to sai ya bayyana.
Abdulhab ba kai mamaki ba a ce shugaban Buhari sai wannan lokaci da wakilan jihar Niger suka kawo masa ziyara a lokacin ne ya san kazantar da lurin tsaro da kasar Najeriya ke ciki tun da hatta da wani surukinsa an taɓa sacewa a daura aka yi watanni kafin a gano shi.
Gaskiya kamar yadda shi shugaba Buhari ya yi bayani cewa ya yi mamaki, haka ne ma Abdulwahab a matsayina na ɗan ƙasa na yi mamaki da ya yi wannan bayani. Amma uzuri wadda zan iya yi masa guda biyu da nake ganin kamar cewa sun yi tasiri a kansa shi ne abu guda biyu. Na farko Buhari ya fito ya gaya ma 'yan Najeriya cewa ya so a ce shugabancin kasar Najeriya yana da sauran samartakan shi aka bashi, bi ma'ana yana nuna ma 'yan Najeriya cewa shekaru ta kawo kansa. Ga wannan dama kaga shugaba Buhari ko da ya sa a yi wani abu ba zai iya fita ya je ya gani an yi ko ba a yi ba. Sai na biyu kuma shugaba Buhari ya kasance cikin shugabannin da duk abin da za ta zo gurin shi ana tace ta, bi ma'ana abin da ya kamata a ce ya sani baya sani, duk da Buhari yana karanta jaridu yana kallon talabijin.
Amma kai kaga musu cewa wannan hujja ce a ce shugaban kasa san taɓarɓarewar tsaro wanda kusan tun zuwansa kukan da ake a Najeriya shine matsalar tsaron nan kawai.
Eto, a matsayina na ɗan ƙasa ba zan iya gamsuwa da wannan hujja ba ne, amma zan iya yi masa uzuri akan cewa duk abin da za a bashi ko kuma ba a gaya masa yanayin yadda ya kamata a gaya masa ko kuma abubuwa da suke faruwa, saboda ya yi amfani da kuɗi masu ɗimbin yawa akan wannan harkan tsaro na Najeriya.
Mansur, tun da shugaba Buhari ya fito har ya faɗi haka da kanshi, kuma yanzu ya tabbatar bayanan nan da aka gaya masa in ma bai taɓa jinsu ba a haka ne a zahiri, me kake fatar ka ga yayi nan take akan wannan matsala ta tsaro a cikin ƙasa?
Abu na farko, abin da nake so in ga yayi, in tabbata yayi mamaki, duk wani hafsan soja da yake babba wanda aka ƙara ma wa'adi a cire shi. Na biyu, duka waɗannan hafsan sojoji manya-manya da aka tura kowane runduna a canza su. Na uku, duk wasu ƙananu da suke shiga ya kira su shi mitin da su tsakani ne da su gaya mai gaskiya me ke faruwa. Na hudu, ta yaya za a yi makaman da aka sau a gano cewa yaya ake sarrafa su?
To kai Abdul Wahab, na kusa-kusa da shi an daɗe ana yi masa kuka cewa suna ba shi babbar shawara ba su yi wa ƙasa adalci na gaya mai gaskiya abin da ƙasa ke ciki. Su kuma idan haka ya tabbata cewa sun kare shi daga sanin gaskiya, me ya kamata shi da su?
To ya kamata shugaba Buhari ya ɗauki mataki mai tsauri akan waɗannan waɗanda suke kusa da shi ba sa gaya masa gaskiya.
To tattaunawar wakilinmu kenan Umar Faruk Musa da wasu masana a fannin tsaro, Musa Mansur Jega da kuma Abdulwahab Musa Garki. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda muke so yau za mu baku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu shi ne wai waɗanne matakai kuke ganin suka kamata mahukunta su ɗauka don daƙile cuta 'yar China da kuma lasa.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kiranmu na farko daga Birnin Shehu, wa ke magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ke magana?
Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwadaba daga jihar Sokoto.
To Malam Abdulrashid, muna jinka.
Eh, dama wannan da farko dai ina jajantawa al'ummar da kamu da wannan rashin lafiya. A duk da cewa akwai matakan da ya dace a ce an bi. Kuma akwai abin da ake kira prevention a turance. Wannan muke kira kuma
rigakafi kenan. Rigakafi kenan.
Idan rigakafi akwai buƙatar hukumomin lafiya a musamman masu kula da muhalli na akwai buƙatar su matsakaimi ita ga gwamnatin ƙasa da na jihohi da na ƙana hukumomi akwai buƙatar su matsakaimi don gano muke ta wannan abu da kuma hana afkosta a cikin ƙasa da kuma al'umma kuma irin aka cewa ana cin ɓeraye in ka diya yankunan karkara su ne mutanen da ke mu'amala da ɓeraye a lungun sa'ula kama yara suna shiga daji suna kawo ɓeraye suna ci barkatai da kuma buƙatar kuma a haramta cin ɓera ko wani iri na wani Allah na daji ne ko na gari idan ga ga in Allah su kuma da ƙarshe a yi addu'a to addu'a tana cikin babban abin da shi ne babban prevention wanda kuma zai iya kawo ƙarshe wannan abu da fatan Allah ya kawo.
Mun gode Malam Abdullahi. Abraham tafi jihar Nasarawa, ke magana?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam barka da aiki.
To barka ka dai Shafale.
To a farko abinda za mu ce shi ne Ubangiji Sarki Allah ya daɗa kare mu.
To Allahumma amin.
Amma yawa mu musamman al'umma ya kamata mu riƙa yin karatun tanasu. Don a gaskiyar magana wani lokaci abubuwan da muke ci muna barin shi ne kawai a wurare wanda ba mu sanin inda za mu riƙa kallace abin da ya shafi cewon wannan abinci ne. Ya kamata mu ƴan uwa mu yi kokari, kaga musamman irin magi-magen nan kamata yi a ce mu yi kokari muna riƙa ije su a gidaje saboda su suna iya maganin ɓeraye. Dan su suke kawo mana wannan cututtuka, kuma wannan cuta da kake gani ba wani cuta ne abu ne mai sauki ba, yana da wahala. Saboda haka kiran da nake yi ga ƴan uwana musamman talakawa, don Allah don Annabi mu rika yi muna lura kuma mu kula da abun da ya shafi kiwon lafiya da na jikinmu.
To mun gode Shafali. Bari mu tafi jihar Adamawa, ke magana?
Ni sunana Barista Andrews, wanda aka fi sani da Tochi.
To Barista, muna jinka.
Shawara na wanda zan bayar a wannan wurin nan, zan shawarce gwamnati su dakatar da duk tafiye-tafiye ko kuwa wanda za su shigo daga China su shigo Najeriya, kada su kawo mana wannan cutar.
To kana da fanko ƴan Najeriya da suka tafi can kenan a hana su shigowa kenan?
Ina gani mai yiwuwa za su iya su ɗauko wancan cuta zuwa cikin Najeriya.
Ita waccan cuta ƴan China kake nufi? To naka kana ganin wannan shine kawai mataki? To layin barista ya tsaya. To bari mu tafi jihar Kaduna. Wa ke magana a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Malam Musa.
Dakta, ne maka barka da yammaci.
To barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Ngaru, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To muna sauraron ka.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari abin da ya kamata kenan, kuma muna kira ga su kansu gwamnatocinmu kamar abin da ya danganci irin asibiti na irin maganin shan magani kiwon lafiya ɗin nan na ƙananan hukumomi. To ya kamata a ce irin wannan health care ɗin da ake yi, to ya kamata irin waɗannan magunguna ya kamata a riƙa ajiye shi. Kuma gaskiya kamar mutanenmu na wuraren karkara, ya kamata a riƙa faɗakar da su gaskiya, ko da aka ba watsa labarai da irin namu na gida ƙananan gidajen rediyo, wajen faɗakar da al'umma wajen ita kanta wannan mu'amala da waɗannan ɓeraye. Saboda har yanzu akwai wurare da za a ga suna kama wannan ɓera kuma suna yankawa suna ci, kaga akwai haɗari a ciki. Da haka muna fatan Allah iya mana da iya wata dakta.
To amin ya Allah. To muna godiya Malam Alhaji Musa. To bari mu tafi jihar Niger, wa ke magana?
Ibrahim yankin Hula a garin Maigode a Kimba.
Malam Ibrahim, muna jinka.
To gaskiya gaba da wannan cuta mataki na farko dai addu'a.
Eh.
Sannan na biyu manya-manya kaba'irori da ake aikatawa a doron ƙasa. a ji tsoron Allah a daina a bari kawai shine mafita. Sannan na uku kuma ciyeciyar abubuwa da turanin suke shigo mana shi a kasashenmu ya kamata mutum ya kiyaye san abin da zai rika ciwo bakin shi. Ya ra'ayina kenan.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Filato. Wake magana a jihar Filato?
Malam Yawale ne a Dangi, karma ko wakana jihar Filato, Nigeria.
To Malam Yawale, muna jin ka.
A gaskiya ne ina kira ga shugabanninmu, wayannan jami'an tsaron nan sun ya kokarin su, amma idan akwai wanda za ka masa saukin mazlahan.
To layin Yawale ya tsinke, muna da kira daga jihar Borno. Wake magana?
Wa alaikum assalam. Wa alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake magana?
Abubakar Abu Fatima ne dake jihar Borno.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
Ima dai shawara ta daya ita ce mutane a ringa yin addu'a kuma a gyara halaye. Allah kan iya jarraba mu da cututtukan da muka sani da bamu sani ba, game da irin jarrabawan da Allah zai mana dan halin mu. Kuma shugabanni mu su taimaka su kula da lafiyar al'ummar mu. Ko da rashin lafiya haka ne, ma gaskiya ba su iya kula akai-akai ba bare har ga irin wannan cutar mu.
To waɗannan matakai kuke baya ga waɗannan matakai kamata su mahukunta su ɗauka?
Mahukunta ya kamata su ringa kula, su ringa zuwa, bare mu kamar yin gwamnan mu Baba Gana Wara Zulu yana yawan zuwa asibitocin ma akai-akai, yana ga yanda halin ayyukan su yake tafiya. Ko sauran gwamnatocin ma su yi koyi da shi irin wannan, in Allah ya rako mai zai ce.
To mun gode Malam Abubakar, bari mu tafi jihar Taraba. Wake magana?
Assalamu alaikum, sunana Bayero Ismaila Bamu, daga mai samari sarra local government a Taraba State.
To Malam Bayero, muna jin ka.
To su China suna da wannan Zika virus, mu kuma muna da abun nan wannan virus na ɓerayen
Lassa.
Kuma a ce kada mutanen China su zo Nigeria akan kada su kawo mana virus, mu kuma ba mu kare namu, kuma ya za a yi da shi?
To mu ma ki kaina nufi kenan, su ma mutanen Najeriya kar su tafi kenan. Su ma mutanen Najeriya kar su tafi China kake nufi kenan?
Kenan, su ma mutanen China kada mutanen Najeriya su je don kada su kai musu Lassa virus kenan.
To mun gode, bari mu tafi jihar Nasarawa. Wake magana a Nasarawa?
Mai magana dai Bashir Fela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bari-bari.
To Malam Bashir, muna jin ka.
To a gaskiya wannan cuta dai da farko dai za mu yi addu'a Allah kawo mana saukinta.
Amin.
Saboda cututtuka ne waɗanda suke damun kasashe na duniya. Saboda haka a nan Najeriya yana da kyau su shugabanni, musamman hukumomin lafiya, su ɗauki matakai.
To mun gode Malam Bashir. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon mai tsaron gidan Blackstars ɗin ƙasar Ghana, Abubakar Jamba, ya buƙaci mai horas da Blackstars wasa Chansa Kuno da kada yadda da wani shishigi daga waje in ya kai lokacin da zai zabi ɗan wasansa. A Kuno dai an zabe shi a matsayin mai koyar da ƙungiyar ta ƙasar Ghana Blackstars wasa ne a makonni biyu da suka gabata bayan an sallami Kwesi Appiah. Game da abin da Damba ya ce, tsohon captain in VFL Wolfsburg zai yi nasara muddin dai bai yadda aka yi masa shishigi a aikinsa ba. CK Akono ya koyi darasa da dama daga magabatansa, kuma dubi ga yanda yake. CK Akono mutum ne mai halaye irin na Jamusawa, kuma ba a sauƙaƙe zai bayar da kai buri ya hau ba. Matashin ɗan wasar Asante Kotoko Matthew Enenkuju ya bayar da gadammawar CD 1000, kimanin kashi 50 na bonusin ɗin wasan da sun ka yi da Accra House of Oak ga ɗan sha'awar ƙwallon ƙafan nan, wato Augustin Opon da ya samu rauni. Opon dai wani jami'in ɗan sanda ne ya harbe shi a ido yayin da ya fidda bindiga domin tarwatsa magoya bayan klabin bayan ta sha kashi a hannun Brecon Chelsea. Sunderland da ke takale da a kurkuni na ɗaya ta kaddamar da wani tayin na fan miliyan 10 makari da Fabio Borini a wata jejeniyar sayan Andrew Ayew daga klabin na da Black Cars da ya so renka ban Ayew makonni kenan. Kuma an fahimci cewar sun fuskanci captain din na Black Cars kwanaki 10 da suka wuce. Dan wasan na Ghana dai na daya a cikin waɗanda sun ka kokarta ainin Swansea da bata kai labari ba a Premier League inda ya jefa kwallaye takwas. Manager Sunderland Sam Allardyce ya tabbatar a makon jiya cewar har yanzu yana bukatan ya sayi dan wasan gaba da ne tsaron baya bayan tuni ya sayi dan wasan na Bayern Munich na baya Jan Kershoff. Wani dan damben zamani dan kasar Ghana Patrick Aloti an same shi a cikin wani rudani da zai iya jefa shi cikin ruwa mai zafi bayan ya yanke shawaran bayyanar da kwarewarsa a wajen filin dambe. A cikin wani video da ke kewayawa a dandalin social media za a ga Patrick Aloti na musaunyan yawo da magoyin bayan na asanti kwatakwa da ke rike da tuta. Aloti dai zai iya rasa lasansinsa da zarar an same shi da laifi da kuma karya ka'idodi na kungiyar ƴan damben Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaya da Ridwanullah da labarin wasanni. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Columbia, inda agogo muke cewa yanzu karfe 3:56 na yamma. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To ga takaitattun labarai. A yau Laraba ne aka fara kwashe ƴan wasu ƙasashen waje daga China, yayin da Amurka ke tunanin hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu. Rahotanni sun ce hukumomin Federal White House sun fadawa shugabannin kamfanonin jiragen saman Amurka a wani taro a jiya Talata cewa wannan gwamnati ba ta yanke hukunci ba tukun ko za ta hana ko akashin haka, amma dai tana ci gaba da sa ido akan yadda al'amura ke tafiya. A yau Laraba ne sanatocin Amurka 100 wanda suka dunkule a matsayin masu taya alkali yanke hukunci a sauraron ba'asin tsige shugaban Amurka Donald Trump za su sami damar yi wa 'yan majalisar wakilai da kuma lauyoyin da ke kare shugaba Trump din tambayoyi. Sanatocin 'yan Republican da Democrats za su je ɗaya bayan ɗaya ne don miƙa tambayoyinsu a rubuce ga alkalin mai shari'a don Roberts, John Roberts, wanda zai karanto a matsayinsa na mai jagoranta wannan shari'a. To a halin da ake ciki kuma ƙasashen Afirka na ɗaukar matakai a kan abin da ƙwararru ke ganin akwai yiwuwar samun ɓullar cutar coronavirus a nahiyar, yayin da dangantakar harkokin tattalin arziki da kuma tafiye-tafiye ke ƙaruwa tsakanin ƙasashen Afirka da China. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce dole ne ƙasashen su shirya ɗaukar matakan jinya da kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar na coronavirus.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatarwa, Aisha Tusile, da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni ta kuma jagoranta Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.